Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Juma'a 24 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Yusuf dauke da kanun labarai.
Kungiyar kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta G20 ta kaddamar da wata gidauniya. Hukumomi a kasar Kenya na shirin sake lale akan yaki da annobar COVID-19. Ana ci gaba da nunin yatsa tsakanin Amurka da China.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a daidai lokacin da al'ummar musulmai suka soma azumin watan Ramadan a yau, gwamnatin jihar Bauchi ta kafa wasu sababbin dokoki domin hana cunkoson jama'a sanadiyar annobar coronavirus, wanda yake ta ce ba za ta hana jama'a walwala ba. Gwamnatin jihar Plateau ta sassauta dokar hana zirga-zirga na tsawon kwanaki biyu domin baiwa jama'a damar tanadar kayan abinci da na bukata, amma ta sha alwashin kwashe almajirai zuwa jihohinsu na asali. Haka kuma za mu kawo muku shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke shiryawa ya gabatar. Amma kafin duk waɗannan, bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Kungiyar kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta G20 tana kira ga duk kasashen duniya, kungiyoyin kasa da kasa, kamfanoni masu zaman kansu tare da masu kuɗi, da su bada tasu gudunmawa ga asusun da ta kaddamar domin yaki da annobar COVID-19 wadda aka shata akan dala biliyan 8. Taron na kasa da kasa na gwamnatoci tare da gwamnonin bankin kasashe 19 tare da kungiyar Turai sun tara kimanin dala biliyan 1 da miliyan 900 a cewar su a yau Juma'a. Kasar Saudi Arabia ce ke jagorantar wannan kungiyar ta G20, inda ta bada gudunmawar dala miliyan 500. Kalubalen duniya na bukatar taimakon duniya, don haka wannan lokaci ne da ya kamata mu tashi tsaye wajen samar da magani da kayan aiki don yakar wannan annobar ta COVID-19. Shugaban kungiyar G20 Fahad Al-Mubarak ya ce, mun yaba da wannan yunkuri na tara kudade daga duk fadin duniya, kana da muhimmancin samar da wannan kudi a daidai wannan bagiran. Burtaniya kuwa ta ce har ta yi gwajin maganin annobar coronavirus akan mutum na farko a kasashen Turai. An gwada maganin rigakafin akan wasu mutum biyu 'yan sa kai a jiya Alhamis a birnin Oxford, inda wasu masana daga jami'ar suka kirkiro maganin cikin kasa da watanni 3. Za kuma ƙara gwajin akan ɗaruruwan 'yan sa kai, kana wasu kuma za musu allurar cutar ƙyanda don ganin aikin maganin, amma 'yan sa kan ba za su san wani irin magani suka sha ba don gane ko maganin yana aiki. A yau Juma'a, hukumomi a kasar Kenya ke shirin sake duba irin matakai da suka ɗauka akan yaki da annobar COVID-19 na aiki yadda ya kamata. Ministan cikin gida Fred Maring ya ce cibiyoyin yaki da annobar COVID-19 na ƙara ƙaimi a lardunan Mombasa, Kwale da Kilifi. Kenya dai na ƙara ƙoƙarin ganin ta ci gaba da duba mutane masu ɗauke da wannan annobar a ci gaba da yunkurin shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta na ganin an samu damar kamo wasu mutane 12 da suka tsere daga wurin da ake keɓewa masu ɗauke da wannan cutar da ake kulawa da su a birnin Nairobi. Karamar hukumar Mandera a ranar Laraba ta kaddamar da dokar takaita zirga-zirga har na tsawon kwanaki 21 a dalilin karuwar wasu da ke dauke da annobar ta COVID-19. Matakan baya-baya da kasar ta Kenya ta dauka har da na hana tafiye-tafiye a kan titi da hana sauka ko tashin jiragen sama a kasar. Kasar dai a yanzu tana da mutum 320 da ke dauke da cutar, kana wasu 14 sun riga mu gidan gaskiya.
To madalla, an jima kaɗan, Yusuf zai sake dawowa da ƙarin labarai. Amma kafin nan, bari mu leƙa jihar Bauchi, inda gwamnatin jihar ta kafa wasu sababbin dokokin hana cunkoson jama'a a lokacin azumin watan Ramadan, a zaman wani matakin daƙile yaɗuwar annobar coronavirus. To sai dai gwamnatin ta ce ba za ta hana jama'a walwala ba da wasu ayyukan ibada da ba su wuce gona da iri ba. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga Bauchi ya aiko mana jawabin gwamnatin jihar akan sababbin dokokin.
A jawabinsa ga al'ummar jihar, gwamna Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya ce an ɗauki waɗannan sabbin matakan ne domin daƙile yaɗuwar cutar corona. Ya ce sabbin matakan za su fara aiki ne gobe a dukkan faɗin jihar.
An ɗauki mataki wanda aka yi shi bisa shugabanci ko jagoranci akan wannan mummunan aloba da ya dame mu, wato na coronavirus. To tattaunawarmu na shugabanni ya nuna cewa wannan wata na Ramadan ya kamata a sa takunkumi wajen tafsiri da tahajjud da itikaf da kuma jam'i na juma'a, amma jam'i na unguwanni na hamsa salawat an bari a yi kuma kada a wuce minti goma. Tafsiri kuma za a yi shi ta hannun rediyo ne, daga mai tafsiri sai mai jambaki, saboda mutane su gan shi a talabijin ko kuma gidan rediyo. Gwamnati za ta ba da kuɗi, kwamiti ɗinmu za ta zauna da malamai ta tsara waɗansu masallatai ne za su yi kuma a wani lokaci ne. Duk tasoshin da ba wanda suke kan ƙa'ida ba, gwamnati ta rufe su. Za a koma inda yake da ake ɗaukar mutane, ake saukar da su, kuma abinda ake kira social distance, wato ba mamatsuwa, za a yi enforcing ɗin shi, amma ba za a hana mutane walwala ba. Keke napep za su yi amfani, za a yi amfani amma mutum biyu kawai za su ɗauka. Almajirai an soke amfani, an bani ɗinsu a jihohinmu gaba ɗaya na arewa, saboda haka mu ma kazalika duk wani abin da ake na bara mun soke. Amma makarantun islamiya har yanzu gwamnatin Bauchi za ta yadda da su, ta yadda da su, kuma za a kawo wani ƙuduri wanda zai nuna yadda za su zamanto suna ciyarwa kuma suna ba da wajen kwana wa mutane. Amma almajirai wanda suka fito daga wani jiha za mu mai da su, kamar yadda Kaduna da Kano suka ba mu notice cewa za su dawo mana da almajirai 'yan jihar Bauchi. A Caba su ma kamar yadda kuka sani duk makwabtanmu sun soke amfani da Acaba, saboda yana barazana wa tsaro, ana amfani a kashe mutane, kuma yanzu ma da yake wannan abu ana ɗauka ta numfashi ne, ba zai yiwu a dinga barin Acaba wanda suke ɗauka mutum uku hudu ba. Mun yi amfani da wannan dama mun soke su, amma za mu kawo wani ƙuduri wanda za mu sayi keke napep, wato mashin mai kafa uku, wasu wa'innan 'yan Acaba da sauransu, kuma mun tattauna da ƙungiyoyinsu yadda zai kasance gwamnati za ta taimake su saya bisa haya, su biya cikin wani lokaci, wasu ma mu sake samu kamar yadda muka yi Abuja. Dama wannan yana cikin alƙawarin da muka musu a gwamnatance, kuma mun kira su mun gaya musu. An rufe kasuwanni, amma wajen kayan abinci zai zamanto a buɗe, kuma supermarket da kantuna za su zamanto a buɗe, sai dai dole ɗauki mataki na social distancing. Kasuwannin ma manya za a basu su buɗe ranar Litinin da Laraba da Lahadi, saboda mutane su je su sai abinci. Wannan doka zai fara aiki daga yau, musamman ma wajen tarurruka ko na buki ko na ta'aziyya ko na sallan juma'a.
Gwamnan Bauchi kenan a lokacin da ya jawabi don shaida wa al'ummar jihar irin sabbin matakan da aka ɗauka na yaƙi da cutar corona. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Yusuf ya sake dawowa domin ƙarshen labaran duniya.
Hukumar tara bayanan sirri ta Amurka ta ce wasu jami'an gwamnatin China sun taimaka wajen yayata bayanan ƙarya akan gwamnatin shugaba Trump, da cewar za ta rufe ƙasar baki ɗaya don yaƙi da annobar COVID-19, a cewar jaridar New York Times. Jaridar ta ƙara da cewar saƙon wanda ya bayyana a watan jiya ta hanyar saƙon gaggawa na waya da kafar yanar gizo na cewa nan ba da jimawa ba shugaba Trump zai kafa dokar rufe kasar da zarar ya tabbatar da jami'an tsaro sun shirya don tabbatar da ba a yi sace-sace ba ko masu zanga-zanga ba su samu damar aikata ta'asa ba. Sakon da ya watsu ko ina wanda har sai da ya sa majalisar tsaron kasar ta fitar da sako cewar wannan ba gaskiya bane a shafinta na Twitter. Jaridar dai ta karfafa bayananta ne wanda ta samu daga wasu jami'an gwamnati shida da ke aiki da ma'aikatan gwamnati shida da kuma suka nemi a saka sunansu. Sun ce sakon bai samu asali daga gwamnatin China ba, amma sun tabbatar da labarin. Ministan harkokin wajen China ya kira wannan zargi da cewar rashin hankali ne, kana ba su da bukatar cewa wani abu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata tattaunawa da ya yi da gidan talabijin na Fox jiya Alhamis ya ce China ta yi sanadiyar jefa mutane cikin mawuyacin hali da mace-mace, wanda yanzu haka ya zama babban kalubale ga tattalin arzikin duniya har ma da Amurka a dalilin kin ba da bayanai da suke da shi. Mai kuma ya kara da cewar lallai ina da tabbacin cewar kasar China za ta gane kuranta a hannun Amurka saboda wannan bala'i da ta haifar. Jami'an sanda sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa masallata a watan Ramadana yau Juma'a a kasar Kamaru, biyo bayan karya dokar gwamnati da suka yi na hana duk wani taro don yaki da annobar coronavirus a kasar. Kasar ta Kamaru ta tabbatar da samun masu dauke da cutar mutum 1,300, a inda mutum 43 suka riga mu gidan gaskiya. Kasar dai ita ce cutar ta fi kamari a kasashen yankin yammacin hamada. A wata sanarwa da hukumar 'yan sanda ta fitar, tana mai cewa sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa masallata akalla a masallatai 13 a bangarorin yamma da tsakiyar kasar da arewacin kasar, a inda masallatan suka kekeshe kasa da cewar sai sun yi ibadunsu a cikin wannan wata na Ramadana wanda ya fara a yau Juma'a. Duk kuwa da dokar takaita zirga-zirga da gwamnati ta kafa don dakile yaduwar annobar COVID-19. Gwamnan yammacin kasar Awu Fonka ya ce ya umurci 'yan sanda da su yi amfani da karfi wajen ganin duk musulmai sun bi doka wajen yin sallah a gidajensu a wani sako da ya aika. Kungiyar kasashen Turai ta EU ta ware zunzurutun kuɗi dala biliyan 580 don rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta janyo da kasashen da ke cikin kungiyar. Shugaban kungiyar Charles Michael ya bayyana jiya Alhamis cewa za a fara raba waɗannan kuɗaɗe ne daga ranar 1 ga watan Yuli. Michael ya ce za a yi amfani da kuɗaɗen wajen baiwa jama'a da kamfanoni tallafi da kuma ƙara inganta tsarin kiwon lafiyar ƙasashen kungiyar. Ya ƙara da cewar mun cimma matsaya ɗaya cewar lafiya da halin da jama'ar mu suke ciki shine kan gaba. Kana za mu ci gaba da bibiyar halin da ake ciki, musamman a yanzu da muke tunkarar lokutan shagulgula. Za mu ɗauki matakai da suka dace da kuma sassauta dokar takaita zirga-zirga. A taron da suka gudanar jiya Alhamis ta kafar intanet, shugabannin kungiyar EU sun amince da ba da waɗannan kuɗaɗe na tallafi, amma ba su faɗi adadin waɗanda za su ci gajiyar kuɗaɗen ba cikin ƙasashe 27 na kungiyar. Bugu da ƙari, hukumomi sun ce dala tiriliyan 1 da miliyan 100 zuwa dala tiriliyan 1 da miliyan 600 ake bukata. Kwamishinan kungiyar Ursula von der Leyen shi kuwa ce waye matsin tattalin arziki ya samu a sanadiyar wannan annobar ta COVID-19 ba karamin matsi bane a wannan zamani.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Gwamnatin jihar Plateau ta ce ta sassauta dokar hana zirga-zirga na tsawon kwanaki 2 domin bai wa jama'a damar tanadar kayan abinci da na bukata. Sai dai kuma ta ce za ta kwashe dukkan almajirai da ke jihar domin maida su zuwa jihohinsu na asali. Daga Jos, Zainab Babaji na dauke da karin bayani.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong a bayanin da ya yi wa al'ummar jihar Plateau ya kuma sassauta dokar killace jama'ar jihar daga yau Juma'a zuwa ranar Lahadi don ba jama'a damar sayan kayayyakin abinci a kuma ci gaba da killace su daga ranar Litinin. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce ganin yadda almajirai ke samun barazanar cutar coronavirus ya sa gwamnati daukar matakin maida su gaban iyayensu.
I'm directing the immediate profiling and return of all almajiris from Plateau State to their respective states of origin.
Gwamnan Lalong ya ce ina bada umarnin tattara bayanan dukkan almajiran da ke jihar Plateau da maida su zuwa jihohinsu na asali su sadu da iyalansu. Na garzaya wata tsangaya da ke cikin garin Jos. Alaramman tsangayar Muhammadu Dahiru ya ce kamata ya yi da gwamnati ta tuntube su kafin daukan matakin.
Mu masu biyayya ne a gwamnati, idan da wani shawarin da gwamnati wani bukata da gwamnati take da shi ta sai a sanar mana. In mun bi wannan tsari sai a fahimce mu, amma a yanzu aka ce za a kwashe mu a mayar da su gidajen su. Gaskiya waɗansu an takura musu kuma abin da ake nema ba lalle ne ya samu ba.
Wasu almajiran da na zanta da su sun shaida mun cewa ba su yi na'am da matakin na maida su garuruwansu ba.
Elias Abdullahi da Kanal gaskiya wannan abu da tacewa ta gaskiya ban ji dadin hewa.
Baka ganin kamar ita tana ganin kamar idan kuka tafi gaban iyayenku ma za ku iya karatun nan?
Gida ai karatu ba yiwa. In dai kana son ka yi addini ne da mai ka fita ka zo waje. Ina kake da ancin da aka tsaya kai karatu.
Hassan Malam Dashiru daga Bauchi na fito. To alhamdulillah gaskiya a gida ba ma samun yadda muke so. Domin da akwai abokanai wadda muke wasa da su da dariya, karatu ba zai yiwu a gida ba sai a nan makaranta. Yasa iyayen mu suka ga ba za su iya juran mu zauna a gida mu karatu ba sai su turo mu makaranta.
Alhaji Salis Muhammad Abdulsalam da ke fafutukar kwatarwa almajirai yanci ya yi tsokaci.
An tabbatar da lafiyansu kar a kai su da cuta wani gu ko kuma kar a dawo da su daga da cuta daga wani gu. Lokacin da suke so su yi a yanzu din haka daidai ba sun tashi akwai matakan da za mu ba da shawara su dauka kamun a fidda yaran ko kuma kamun a dawo da yaran.
Kan batun dokar killace al'umma da za a ci gaba a jihar Plateau kuwa ga irin ra'ayoyin da na samu.
Sunana Lawal Babo to Digital Elder. Tunda wannan cutar babu ita a Plateau State, a sa tsauraran matakai na kan iyakokin da suka shigo jihar Plateau, sannan shaguna da mutane suke kasuwanci a dan daga musu kafa su ci gaba da harkokin nan.
Idan an ce za a ci gaba lamon din nan gaskiya za a ji jiki, domin da an dan bar mutane kaman kwanaki kadan sai a dan nema abinci. Cutan yana karuwa amma to in ba abinci kuma za a mutu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da al'ummar musulmi a duk faɗin duniya suka fara azumin watan Ramadana, shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan irin tasirin da cutar COVID-19 za ta yi dangane da yadda musulmi 'yan nahiyar Afirka mazauna nan Amurka za su yi azumin watan Ramadanan a wani yanayi da ba taɓa gani ba. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Yayin da kasashen duniya ke ta ɗaukar matakai daban-daban domin yaƙar cutar COVID-19 da ta mamaye duniya, a yau kusan ɗaukacin musulmi a kasashen na duniya suka fara azumin watan Ramadana, mafi akasari ƙarƙashin umarnin zama a gida gudun kada a yaɗa cutar ta coronavirus. Kamar kusan dukkan yankunan da cutar ta ɓulla a sassan duniya, a nan Amurka ma ƙasar da ta fi kowace yawan masu ɗauke da cutar da yawan mace-mace, hukumomin sun ba da umarnin a zauna a gida da ba da tazara a matsayin matakan da su kadai ake ganin za su iya takaita yaduwar cutar ta COVID-19. Lamarin da ya sa ma'aikatu, wuraren ibada da na kasuwanci da sauran harkokin yau da kullum suka tsaya cak a nan Amurka. A kowace shekara masallatai da dama a nan Amurkan, wacce adadin musulman ta yi daɗe da haura miliyan 3 a cewar cibiyar bincike ta Pew, kan gudanar da ayyukan ibada kamar na ciyarwa, tafsiri, ba da zakka da kuma sallar tarawihi, waɗanda wannan karan ba za a gudanar da su kamar yadda aka saba ba sanadiyar cutar ta coronavirus. Alhaji Kabir Isaji Kamshi na ɗaya daga cikin shugabannin farko wani masallacin PGMA da kungiyar musulmi mazauna karamar hukumar Prince George's County a jihar Maryland da ke kusa da birnin Washington a nan Amurka. Ya kuma fara bayani ne kan yadda za a gudanar da lekcoci da aka saba a watan na Ramadana.
Wanda yake lesson zai fito a computer, sauran kuma jama'a da ke son kallo shi a computer su suna kallo da gida kamar suna cikin masallacin kenan. A sanin da an saba cin abinci tare a masallacin da aka ce misali masallacin mai akwai mutum 300 kan ci abinci a kowace rana idan ana azumi. To wannan kara abin da muke tunanin shi ne za mu fito da kan abincin a kai su nan kusa da masallaci don bakin hanya don masu bukata su zo da motar su su bude bayan motar a samu su su wuce ma'ana kan abincin da mutum zai zuwa gida da fakina sai kuma shirin karbar zakka da rarrabata bukan karbar zakka ce da kai da kuma ta dukiya da mutane suke kawowa to yawanci bisa al'ada mutane sukan cika takarda su zo a ba su cikin kudin ko kuma su hanci kudin su hannu da hannu da masallaci to wannan karan saboda korona din hakan ba zai yiwu ba illa kawai duk mutane za su ga wannan shafi namu na masallacin namu su cika takardu na neman wannan zakka din ko kuma agaji idan an duba takardun sun cancanta za a kama su check din su a gida su je su nemi kudin a banki da makamantansu.
To a Amurka birnin New York shine matattarar cutar ta COVID-19 inda anan aka fi samun masu dauke da ita da kuma yawan mace-mace sanadiyar cutar. Alhaji Yahuza Abubakar shine sarkin musulmi a birnin New York da ke jagorantar 'yan kasar Ghana mazauna Amurka. Shi kuma ya fara bayani ne kan yadda za su raba abinci a wannan karin sanadiyar cutar ta coronavirus.
Mai bukata ya je masallaci lokaci kaza. In ma a mota kake ba in ka so ma ka sauko za a mika ma ka wuce. Za mu samu volunteer da za su yi wannan aikin. Shi muka samu wannan shirin grab and go.
Wato mutum ya zo ya dauka ya wuce haka.
Dauka ka wuce shi kenan. Yanda muka tafiyar da abin kenan saboda dole ne akwai masu bukata. Mu dole ne a ciyar. Amma soke tafsiri ba shi yasa ko a tarawi a ba zai hana kai sallah gida ba. Za ka yi sallah gida amma kuma akwai sharadi. Muna da malamai da yake za su mana tafsiri da safe amma a radio. Muna da irin free conference radio din nan. Kowa zai zo akwai tashoshi muna da Malam Abubakar zai yi sannan muna da masallatiya da za a rinka yi za ka kowane tasha kake so za ka iya kamawa ka saulari tafsiri akwai Malam Rashad wanda tijo malami ne shi ma yana tafsiri to za mu samu wani ya bi shi a gida yaje ya dora masa wannan abin na ya zora shi kan Facebook mu za mu kama daga nan muna ganin sa yana yi.
To ya binciken da muryar Amurka ta yi kusan duk ire-iren matakan da masallatai za su dauka kenan a wannan wata na Ramadana da ya zo a wannan lokaci na jarabawar cutar ta coronavirus. To ko yaya masu halartar masallatai domin gudanar da ayyukan ibada suke ji da wannan hali da aka shiga? Usman Musa Umaru dan asalin jamhuriyar Niger ne mazaunin jihar Maryland a nan Amurka.
Sai da a ce sai ayi alhamdulillah komai ya zamanto a gida ne za mu yi tare da iyalinmu kenan tarawih ma mutum zai gama tare da iyalin shi ya yi tarawi sai dai a hankali harkokin tunda a musulunce idan aka tsara doka kenan ya kamata kai musulmi ne bai kamata ba ka ketare doka sai dai kawai mu ta roƙo alfarma wannan wata na azumi mu ta roƙo Allah ya ɗaukake muna wannan annoba ita ce mai idan ana cuɗaya da juna za a goga ma juna kenan wato ita batta yawo mutane ke yawo kenan mutane ne ke yaɗa ta.
Jama'a baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sa Sakonmu na farko a yau ya fito daga kakami yaji Alhaji Bukar Gursuma da Masak, inda ya ce, "Salamu sashen Hausa, da Allah ku bani dama na yi wani tsokaci. Hakika na yarda wanke hannu yana taimakawa don takaita yaduwar annobar COVID-19, amma yana da kyau ɗan uwa mu wanke harsunanmu da zuciyoyinmu, musamman a cikin wannan wata mai tarin falala, kafin mu kai ga wanke hannayenmu. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta albarkacin wannan wata na Ramadan." Sai sakon Haruna Abdulmumini ne gora doguwa, inda ya ce, "Salamu sashen Hausa, muna godiya ga Allah da ya sa muka ga zagayowar watan Ramadan. To amma sai dai ya zo lokacin da duniya take fama da wannan cuta ta COVID-19. To muna kira ga daukacin musulman duniya cewa ya kamata mu dage da roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan cuta a cikin wannan wata mai albarka." Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani mai lange-lange da ɗan Asabe mai fata ya wuri, inda suka ce, "Salamu murya Amurka, a yau muna taya 'yan uwa musulmin duniya murnar fara azumin wannan shekara cikin ƙoshin lafiya. Muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dukkanin alherin da ake samu a cikin wannan wata mai tarin albarka, ya kawar mana da dukkanin sharrin da ke cikin wannan wata, ciki har da cutar coronavirus. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku."
Yanzu kuma za mu kawo muku fadanar azumin watan Ramadan.
Sunana Dr. Muhammad Kabir, masallacin Juma'a na Abuja. Ya Al-Qur'ani haka yake dauke da abu mamaki. Da yayin maganar azumi a gaban ayar sai ya ce, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Idan bayina suka tambaye ka ina nake tsakanin mu da su, kace musu fa inni qarib, ina kusa da su. Ujibu da'wata da'i idza da'an, ina amsa kiran mai amsa kira a lokacin da ya ambace ni ko ya nemi taimako. Tunda Allah ya ce yana amsa ibada, yana kuma karban addu'a ta duk wanda ya roke shi, musamman a cikin wannan wata. Don haka ina kiran 'yan uwa musulmi na Najeriya baki daya, da lalle a wannan wata na Ramadana da Allah ya kawo mu, su zage damtse wajen addu'o'i, saboda Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki. Addu'a ita ce magani na gama gari, wanda idan mutum ya rike, to ya rike komai. Annabi sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da ya rayuwarsa babu wanda bai yi shi ba game da addu'a. Komai da yayi yayi shi ne da addu'a, daga nan kuma ya samu yayi nasara har ya kai ga inda ya kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya kafa musulunci a garin Madina ba sai ta hanyar addu'o'i da yayi ta yi, kuma Allah madaukakin sarki ya karba. Lokacin da mutane na Makka suka yi masa taron dangi a Badar, addu'a yayi, ya rika daga hannu yana addu'a akan Allah madaukakin sarki ya tsare su daga sharrin masu sharri, daga makircin masu makirci. Har ma maluma suka ce saboda tsananin addu'a da yake yi a wannan guri na Badar, har sai da mayafinsa ya fadi. To kaga kenan, ashe in manzo sallallahu alaihi wasallama ya dage da addu'a don Allah ya tsare shi, ya tsare al'ummarsa, to mu ma da al'ummarsa ne sai mu dage mu ci gaba da addu'a, kuma cikin ikonsa da yardarsa sai ga ya fudda mu daga ciki.
Kafin mu yi sallama, ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Kungiyar kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta G20 tana kira da duk kasashen duniya, kungiyoyin kasa da kasa, kamfanoni masu zaman kansu tare da masu kudi, da su bada tasu gudunmawa ga asusun da takaddamar don yaki da annobar COVID-19, wanda aka shata $8 billion ake nema. A yau Juma'a, hukumomi a kasar Kenya ke shirin sake duba irin matakai da suka dauka akan yaki da annobar COVID-19 ko yana aiki a kasar. Hukumar tara bayanan sirri ta Amurka ta ce wasu jami'an gwamnatin China sun taimaka wajen yayata bayanan ƙarya akan gwamnatin shugaba Trump, da cewar za ta rufe kasar baki daya don yaki da annobar COVID-19, a cewar jaridar New York Times.
To da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. da kuma can anjima da misalin karfe 9:30 na dare agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kuma a madadin dukkan abokan aiki, musamman Yusuf Aliyu Harande da ya ce an yi gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti baki ɗansa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, sai mun haɗu a shirinmu na dare. A sha ruwa lafiya, ma salama.